This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkanmu da wannan al'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 2 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz zuwa makanin labarai.
Yajin aikin gama gari ya kawo cikas a Isra'ila yayin da ake ci gaba da kirayen a cin mai yarjejeniyar tsagaita wuta. Jami'an Ukraine sun faɗa yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa ciki har da Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine. Wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce Afirka na fuskantar karuwar matsalar sauyin yanayi sosai, inda ƙasashe da dama ke kashe kusan kashi 9 cikin 100 na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa sojojin ƙasar Jamus sun kammala janyewa daga jamhuriyar Niger, lamarin da wasu ke ganin
cewa sojojin Jamus a Niger gaskiya sai sun buru gibi mai yawa, saboda biska alaƙa da muke da su alaƙa ce mai tsawo. Ina bi fatan wannan ta yadda suka yi ta haifi ɗani ido, amma mun fi da shakkar da sai sun buru gibi.
Haka kuma za a ji cewa bayan kama wasu 'yan Najeriya da ke haɗa takardun aure na jabu a Birtaniya, yanzu haka alƙaliya aza ƙiyarsu zuwa gidan yari.
Irin wannan laifuffukan da ake yi yana ƙara janyo nahiyar Turawa su ƙara ɗauko dokoki masu tsauri akan baki.
Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar mana, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yajin aikin gama gari Isra'ila ya kawo cikas a bankuna, zirga-zirgar jama'a, asibitoci da kuma babban filin jirgin saman kasar, a daidai lokacin da babbar kungiyar kwadagon Isra'ila ke neman matsa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar da tsagaita wuta da Hamas, kwanaki bayan an gano garwakin wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su a Gaza. Arnon Ba David, shugaban kungiyar kwadago ta Histadrut, ya faɗa a ranar Lahadi cewa cin yarjejeniyar kubutar da mutanen da kungiyar Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine abu mafi muhimmanci. Ba David ya ce har yanzu akwai abubuwa da dama kuma ba su kasance masu sauki ba. Ya ce amma ina jin cewa ba za mu iya tsayawa ba, ba za mu iya yin watsi da kukan yaranmu waɗanda ake kashewa a cikin ginin ƙarƙashin ƙasa a Gaza ba, ba za a yarda da shi ba, muna cikin koma baya kuma muna ci gaba da karɓar jakankunan gawarwaki. Jami'an Ukraine sun faɗa yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa ciki har da Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine. Sarhi Popko, shugaban hukumar soji ta Kyiv, ya faɗa a kafar Telegram cewa Rasha ta harba wani jirgi mara matuƙi tare da makamai masu linzami ƙira kurus guda goma da kuma makami mai linzami ƙira balistik kusan guda goma a birnin. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce faɗuwar tarkacen da makamin tsaron sararin samaniyar Ukraine ya harbo sun jikkata aƙalla mutum biyu. Harin nan Rasha ya kuma lalata wani tankin tafasa ruwa a wani gidan ruwa da kuma mashigar tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa na cikin gari da ake amfani da shi a matsayin mafakar bam. Sojojin Ukraine sun ce sun harbo makamai masu linzami 22 cikin 35 da kuma jirage marasa matuƙa 20 daga cikin 23 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a yankuna da dama. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce Afirka na fuskantar karuwar matsalar sauyin yanayi sosai, inda ƙasashe da dama ke kashe kusan kashi 9 cikin 100 na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi, duk da samar da gurɓatacciyar iska mafi ƙaranci idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi. yanayin zafi na karuwa cikin sauri fiye da matsakaici na duniya. Rahoton hukumar WMO na yanayi na kasa da kasa a Afirka na 2023 ya ce yanzu haka kasashen Afirka suna yin asara a matsakaicin kashi 2 zuwa 3 cikin 100 na haɓakar tattalin arziki na cikin gida da suke fama da matsanancin zafi wa makon ruwan sama, ambaliya, mahaukaciyar guguwa da kuma daɗewar fari. Gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Afirka ke nazarin yadda za su yi amfani da tarukan COP na Majalisar Ɗinkin Duniya na bana domin samun kaso mai tsoka na kuɗaɗen tallafin yanayi na duniya.
Tunan Barjima Abu Hafiz zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan sojojin ƙasar Jamus da ke jamhuriyar Niger sun bi sawun takwarorinsu na Amurka da Faransa wajen haɗa kayansu tare da barin sansaninsu da ke jamhuriyar Niger, biyo bayan umarnin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar na kawo ƙarshen zamansu a yankin Sahel. Ga wakilin Muhammad Mahmud da wannan rahoton.
Rukunin ƙarshe na dakarun Jamus wanda adadinsu ya kai 120 sun kammala ficewa da kayansu daga Niger, kamar yadda Jamus ta cimma yarjejeniya da hukumomin mulkin sojan Niger da suka buƙaci su fice daga ƙasar kamar yadda ta kasance da sojojin Faransa da na Amurka. Kafin tashin jiragen sojojin Jamus, rundunonin sojojin ƙasashen biyu dai sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa ta tabbatar a hukumance da kawo ƙarshen kammala kwace sojojin Jamus daga Niger tare da rufe sansanoninsu daga Niger wanda aka soma tun a watan Agustan da ya gabata. Masu sharhi kan al'amuran tsaro irin su Muhammad Dilla na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta saki nazari game da ficewar sojojin Jamus duba da irin gudunmawar da suke bayuwa ƙasar domin magance matsalolin tsaron da suka addabi ƙasar.
Ficewar sojojin Jamus a Nijar gaskiya sai sun buru gibi mai yawa, saboda biskar alaƙar da muke da su alaƙa ce mai tsawo. Muna dai fata wannan ta yadda suka yi ta haifi ɗa mai ido, amma mun fi da shakkar da sai sun buru gibi. Biskar harkar tsaro da biskar harkar forar da jami'an tsaro namu suna ba sojojin mu foro, suna ba su kayayyakin aiki. Sojojin nan na alama suna da wuri, ya kamata gwamnati ya diba ya gani a tsaya a sake nazari an sake yarjejeniya ya za'a yi da su a sake.
Duk da cewa ba a samu sakamako mai ma'ana bayan shekaru fiye da 8 kasancewar sojojin ƙasa da ƙasa a Niger ba, amma salon mulkin gwamnatin soji da Abdulrahman Chani ke jagoranta bai kawo sauki a hulɗa da ƙasashen yamma irin su Jamus ba. To sai dai tuni kungiyoyin fafutuka na ƙasar Niger suka bayyana jin daɗin su da ficewar sojojin na Jamus daga Niger. Abbas Musa yana daga cikin su.
Wata hulɗa wadda aka yi can baya wadda yake Niger ba ta da wani intere cikin ta, mutane ne ga sanan sun zo na kasashe sun zo sun zauna cikin kasa, ba mu sa Niger ba ta wani karuwa da su, ba ta samu wani intere. Daidai ne wasu fita in yaso ana so, daga baya wanda ke so a zo a yi hulɗa ta gaskiya yadda su su umfana mu mu umfana. Kenan ya kamata tunda suka shigo cikin Niger su samu wani sauyi bisa harkar tsaro. In ka diba yanzu ga ta nan wurin suna nan wurin, amma ba su hana komi ba ta bangaren tsaro, babu shi wani sauyi.
Duk da kammala ficewar dakarun na Jamus, wasu kungiyoyin fararen fulla a Niger ba su yanke kauna ba da sake sabuwar alaƙar tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Muhammad Abdullahi an kungiyar fararen fulla ne a Gadas.
Ƙasar Niger gaba ɗaya yadda aka yi rijijeniya da su tashin su, gaskiya ba wadda za ta kawo tsaro ba ce cikin ƙasa gaba ɗaya. Shi wanga ta yadda su mun ji daɗin ta, to mu a zahiri dai mu mu gani abin da ya saura da wannan tsaron da suke yi da wannan shigowar da suke yi cikin sharkin gaba ɗaya. Kenan an yi rijijeniya ce wadda yake mu ba za ba mu ganin wani tsaro cikin ƙasa, saboda duk ta'addancin da ake ba su yi mana maganin komai ba. Wannan mutane wanda yake muka yanke hulɗa da su, ko da da za su dawo wato a nemi hulɗa da su ta gaskiya wadda yake za su mana aiki cikin ƙasa a samu tsaro mai kyau.
Sojojin na Jamus sun bar wa Nijar kin wasu daga cikin kayayyaki da suka hada da motoci da na'urori da rumfuna da dai sauransu. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid Mahmud, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo mana da ƙarshen labaran duniya.
Yau Litinin Amurka tana bikin ranar ma'aikata ta shekara-shekara wanda a hukumance ake jinjina ma'aikatan ƙasar. Bikin da har ila yau yake nuni da zuwan ƙarshen lokacin bazara, amma ba a hukumance ba. Bikin ya kawo ƙarshen hutun ƙarshen mako na kwanaki uku da mutane da yawa ke amfani da shi na kammala hutun ƙarshen, yayin da yara suka fara sabuwar shekara a makarantu. A gefe guda kuma shagunan sayar da kayayyaki ke rage farashi.
The Transportation Security Administration predicts its agents will screen...
Wakilin kamfanin dallancin labarai na AP ya ce hukumar kula da sufuri ta yi hasashen tantance mutum sama da miliyan 17 a filayen jiragen saman kasar daga ranar Alhamis da aka fara hutun zuwa ranar Laraba da za a kammala hutun. Waɗanda ke tafiya da mota a lokacin hutun suna fuskantar matsakaicin farashin man fetur. Wanda yayi kasa da kashi 10 cikin 100 kasa da irin wannan lokaci a bara. Yan sanda a Tunisia sun cafe dan takarar shugabancin kasar a yaki Zamel a yau Litinin, kamar da wani mamba a yakin neman zaben sa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a daidai lokacin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da yan adawa ke kara nuna fargabar cewa ba za a bari fitattun masu adawa da shugaba Kai Said su tsaya takara ba. Hukumar zaben kasar na shirin bayyana jerin sunayen 'yan takarar da aka amince da su a yau Litinin ta tsaya takarar shugaban kasar da aka shirya gudanarwa a ranar 6 ga watan Oktoba mai zuwa. Mahdi Abdul Jawad ya ce 'yan sanda sun kama Zamel a gidansa da misalin karfe 3 na safe bisa zarginsa da ƙaryar samun goyon baya, kuma ya ƙara da cewa al'amarin abin takaici ne kuma ana ƙoƙarin a cire shi daga zaben. Sai dai hukumar zaben kasar da ma'aikatar cikin gida nan take ba su ce komai ba.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wata kotu a birnin London ta kasar Burtaniya ta zartar da hukuncin zaman gidan yari kan wasu 'yan Najeriya hudu da aka samu da laifin haɗa takardun aure na jabu. Wannan hukunci ya ja hankalin duniya musamman yayin da aka gano cewa sun yi amfani da takardun na jabu fiye da 2000 domin sayarwa wasu takardun izinin zama ko aiki a Burtaniya ba bisa ka'ida ba. Gara mata garba ba da ƙarin bayani daga Jamus.
Kotun da ke birnin London na kasar Burtaniya ta yanke wa 'yan Najeriya hudu hukuncin zaman gidan yari ne bayan kama su da laifin hada takardun aure na jabu sama da 2000. Kotun ta ce ta gano yanda waɗannan mutanen ke hada kai tare da wasu 'yan Najeriya suna sayar da waɗannan takardun auren ga mutane daban-daban musamman waɗanda ke neman izinin zama ko aiki a Burtaniya. Madam Victoria Isa kenan ke cewa takardun aure na jabu ai ba boyayyen abu bane dan an taba buga mini takardar aure duk da cewa ni ban san ta jabu bace na kuma biya fan 300 a wancan lokacin. Ko shakka babu ana wannan harƙalla ta takardun aure na jabu. Barista Zainab Salisile lauya ce a Faransa da ta shaida min dalilan da yasa matsalar takardun jabin ke karuwa a kasashen Turai.
In muka duba muka gani a Turai abin da yake farkon bawa mutum dama ya samu takardar zama a kasa aure yana daga ciki. To shi ya saka su 'yan Najeriya sai suke gani yafi sauki su wannan ungulu da zakkan zabuwa. To idan kuma muka duba a fuska suna samu kuɗi wanda suke irin wannan abin.
Shi kuwa Igwe Wakamma wanda ke fafutuka don sauya kallon bata garin da ake wa 'yan Najeriya a Turai ya bayyana cewa wannan lamari abin takaici ne amma kuma dole ne a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro.
We have to call a spade whoever indulges in an illicit.
Yace babu wani batu na rufa-rufa duk wanda ya take doka dole a hukunta shi. Wannan ɗabi'ar tana ɓata sunan ƙasar mu sannan tana kawo cikas ga sauran da ke bin doka don samun izinin zama ko aiki a Burtaniya.
Legally in the United Kingdom.
To kokari na ji daga bakin 'yan Najeriya mazauna Burtaniya ya citura. Yawancin su sun ce wannan batu ya sa an ƙara sanya musu ido sosai saboda haka ba su da tacewa. Sai dai har wa yau barista Zainab ta ce ta la'akari da abin da zai biyo bayan wannan hukuncin ya kamata sauran masu wannan aniyar su yi karatun tanitsu su kuma zama masu kishin ƙasa.
Irin wannan laifuffukan da ake yi yana ƙara janyo wa nahiyar Turawa su ƙara ɗauko dokoki masu tsauri a kan baki. Yanzu kamar yanzu a ƙasar Burtaniya suna da tsanani samun harkar visa da kuma mazauna musamman irin ƴan ƙasa Najeriya saboda sun yi kaurin suna ga irin waɗannan laifuffuka kuma a yanzu a yanda dokar za ta kare akan su shine idan suna da takardar shaida zama a ƙasar In Burtaniya bayan sun fito daga gidan yari za su iya mai da su kasashen su Najeriya wanda kuma wannan zai iya saka su har abada ba za su iya shiga duk wata ƙasa ta nahiyar Turawa ba
gwamnatin Burtaniya dai ta sha alwashin ci gaba da kare iyakokinta da kuma dakile duk wani yunkuri na bara gurbin da tace ke zame mata barazana a san zaunar da waɗanda ba su cancanta ba a cikin ƙasar ta hanyar hada musu takardun jabu suna azurta kansu Ramata Garba Baba muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus
to a gaida Ramata Garba Baba wannan shirin na zuwa muku ne ga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun matashin mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a wadannan lokacin da ake so za a zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa da ta kan domin sauraron wannan shirye-shiryen da ma wanda suka gabata. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:16 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkwadan Adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa
masu rara assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan Adam a makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta kara jaddada dokar nan da ke hana daliban da ba su kai shekaru 18 shiga makarantun gaba da secondary ba wato jami'o'i na kasar bayan wannan kuma ministan ilimi a Najeriya ya kara jaddada cewa ba za a amince irin waɗannan yara ko dalibai da shekarun su ba su kai shekaru 18 rubuta jarabawar karshe na secondary ba wato NECO ko kuma WAEC wannan mataki dai ya tada hankalin iyaye har kuma za ku ji ci gaba da tattaunawa da wakilin mu a Kano Mamadu Kwari yayi da Dr. Lawal Yunusa Danzubo commissioner ilimi a matakin farko a jihar Jigawa game da matakan da ake na inganta ilimi a jihar Jigawa da ma arewacin Najeriya fatan za a sauraro lafiya
Ika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa
to kamar da aka sani makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta jaddada kudirin nan ko kuma doka da ke hana daliban da su kai shekaru 18 shiga makarantun gaba da secondary ba wato jami'o'i da kuma hana irin waɗannan dalibai rubuta jarabawar karshe na secondary wato NECO ko WAEC wannan mataki dai ya jawo kace ni ce a kasar to koya malamai ke ganin irin wannan doka da gwamnati ta jaddada tambayar kenan da naiwa Malam Muhammad Sani na Jami'ar Jihar Kaduna wanda yayi ba da wannan doka
ana ta muhawara ko ina gani a ko ina mutane na yi to a matsayina na wanda yake bararre gurgudu a fannin ilimi shine wato na koyar a primary na koyar a secondary kuma yanzu ina koyarwa a jami'a abin da nake so mutane su fahimta shine yanzu wannan abin kamar yanda aka ce doka ce an maimai an fade ta ne dan kamar an manta da ita amma ni na dade ina tunanin wannan doka a sa ta yanda aka sa ta yanzu saboda yara yanzu dake shigowa jami'o'i laifin iyaye ga zuwan su jami'o'i shine iyaye yanzu kokarin su ƴaƴan su gama jami'a su gama kaza su sa aita tura yaro ba a duba zaman sa mutum a kwakwalwa a tunani a sarrafa abubuwa a kokarin da suke yi ya ci kaza to zaka ga mutum ya zo ya ci jarabawar secondary yana da grade wata kila 7, 7, 8 sai ka zo ka kawo shi 111 ya ci jam din zama a yanda ake cewa ka kawo shi 111 in ka kawo shi matsalan da mu muke samu na jami'a shine tun daga wannan 111 din in ka zauna ka auna shi a wani mataki na secondary school sai ka tarar benu na ba mutum ne yana 111 baya iya rubuta wasiƙa in ka bada assignment baya iya yin assignment lissafi wannan in ka saki wani lissafi ma sai dai ya dabarce bai san yadda za a yi ba to musamman yanzu abubuwan nan na waya da ke ƙara dakusar da mu saboda waɗanda suka yi waya su sun ci gaba sun kai inda suka kai amma mu yanzu yaro ko mai ka tambaye shi sai ya ce bari ya tambayi waya ko mai ka tambaye shi sai ka ce bari zai ce bari ya tambayi waya ba zai iya tunani da kansa ya kawo mafita ba a cikin al'amari saboda haka yaro ya zo maka yana shekara 16-15 ya shigo jami'a bai iya rubuta wasiƙa ba bai iya turancin kirki ba bai iya magana da al'umma ba in ka bar shi iya tunani ma bai iya ba a gani na a sani na kuma fata na bai da wani amfani saboda in mun dubi lokacin da mu muka shigo secondary school an muka gama secondary muka je jami'a mun san me muke mun san mu zauna mu karatu mun san dare yayi mu karatu da daddare mun san in jarabawa ta zo mu karatu dan mu ci jarabawa mun san mu karbi tambayoyin da suka wuce da mu ansa saboda ko za su iya fitowa amma yaran yanzu duk ba a haka ba haka bane in ka duba yan shekaru baya zaka ga an ce ga wata santa tana koyar da mutane yanda zaka rubuta jam ga wata santa tana koyar da mutane yanda zaka rubuta SSCE yanzu in mun duba ke zamu ga duk babu su ne yasa babu su saboda abubuwa da yawa na farko gwamnati ta yi sake cewa malamai a makarantu yanzu an saka musu wuka da nama jarabawa sai ka fadi me kake so ka ci ya zaka yi in ana ma jarabawa sai ka ga gidan biki ne daidai kudin ka daidai shagalin ka abinda ake kenan to wayanda suka ci jarabawa a daidai kudin ka daidai shagalin ka su za su shigo kuma jami'a a ba su iya komai ba dama can yi musu akai suka ci suka shigo jami'a suna da credit takwas da sun shiga ajin farko da za su shiga a yi musu lecture idan sun fito daga lecture nan katsari suka tambaye su me aka koya musu me suka fahimta ba su sani ba to haka mu da muke jami'a wallahi muna fama da su a haka zaka ga mutum har ya kawo shekara ta karshe bai iya wani abun a zo a gani ba
to sai kuma jahar Jigawa inda za ku ji ci gaban tattaunawa da wakilinmu Mahmud Kwari yayi da Dr. Lawal Yunusa Danzumu commissioner a matakin farko a jahar Jigawa game da batun inganta ilimi a jihar Mamut Gareka
wannan tsari da aka kullo da shi ne inganta ilimi a matakin farko yayi batu akan maganar walwalar malamai tunda yawanci masana harkokin ilimi suna cewa malami shine majiho na sha'anin koyarwa nan ba ma ajujuwa da kuma watakila ujuzu
gaskiya ne malami shine jiho because shi aka kai wadan wayar makaranta musulun dalibi shi ne koya masa kuma koyar wannan ita kadai ba ana da kawai karbuta yaro kuma a ballo ba kamar shi sai rubuta wannan sunan da kaza ba amma ana son hada ta da ilimin fahimta da ilimin rayuwa da ilimi na dabi'a da ilimi na tarbiyya da ilimi wanda zai amfani yaro in ka ce yaro misali ka da uku da uku zai baka shida bayan da wannan shidan kawai ta za a lissafi shi da wani sai kuna masa cewa tarawa da wannan ita ce ƙara ƙarfi akan abin da shi kamar yadda kin nuna ma yaro ko lokaci ce wannan lemo ne da lemo guda biyu ko lemo guda uku kada lemo guda uku kada lemo guda hudu zai baka lemo kaza so kaga misali idan sai to kaga in mutum ɗaya zai sha in da zaka sai lemo uku na kwana biyu yanzu kana lemo ba ba ko shida zaka kwana hudu ko biyar kansu wato akwai hikima da malami da shi gore ita wajen koyawa yaransa abubuwa ba wai kawai kan rubuta masa abu ne akan alwa so shi ne yasa malami shine kashin bayan ilimi akan kowane dalibi amma yana buƙatar gudunma yana buƙatar goyen baya yana buƙatar support daga hukuma daga iyaye daga shugabannin ƙasa wato al'umma shugabanni na al'umma ko malamai masu gari da yan kungiyoyi da mata da makamantansu ba shi kadai zai yi wannan shi kansa ɗalibin ma za a kura akwai irin gudunmawar da ya kamata ya bada ganin cewa ya samu ilimin da ya kamata ya kwanta duk da wannan matakai dakta har yanzu ana ta cewa ilimi musamman na matakin farko din nan baya inganta mu kawo da ake shine yaran da suke zuwa jami'o'i da kuma kwalejojin ilimi da na fasaha bayan sun gama secondary wato yadda suke fitowa da horo da ake ba su baya nauyin sa ko mizaninsa baya a irin samun nada to wannan gaskiya ya shafi abu guda ɗaya zan faɗa maka shine tabarbarewar yanayin rayuwa ta al'umma ta duniya gaba ɗayanta ana bada ilimi gaskiya ne amma ga wanda Allah ya sa za su sami ilimi suna samun su ne da gurguru ga wanda kuma Allah ya sa ba za su sami ilimi ba diyar zaka da su za su kuma sun da su ne ba so gaba ɗaya al'umma ta shiga cikin wani ne na canjin karni canjin na rayuwa canjin mu'amala canjin ɗabi'u canjin abubuwa da suke tafiya wanda ya sa shi ya sa ya shafi yadda ya shafi kowane ɓangaren rayuwa
to masu rawa nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita ya shirin Julie Laser Creation na ku Babangiji Prinkice a huta lafiya sai wani mako
tangar daba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo
to madalla a gaida Babangiji Jibrin yanzu kuma mun kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
masu sauraro albishirinku shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8 9 zan saki maimaita lambar alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3 8 9 kada ku bari a bar ku a baya sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannu
to wannan haka yake yanzu kuma lokacin da zamu karanto kaɗan daga cikin wasaƙoni da kuma sauki ai kuma na ta email to sakon mana farko ayo na haɗin gwiwa ne da fitur ga sunusu maɗaitai da magaranda isu makere maɗaitai da Ilyas Yakubu da Gawa da Yakume Aski Badaraka suka fara da sallama suka ce matakin da gwamnatin mulkin sojar kasar mu jamhuriyar Niger ta dauka a yayin da ta fara biyan kuɗaɗen fansho ga tsafin ma'aikata masu ritaya na tantance su domin tsamo na jabu da ke karɓar kuɗaɗen wasu ƴan fanshon da suka riga suka rasu wallahi hakan yayi daidai da fatan Allah ya shige mana gaba amin summa amin sai kuma sakon mu daga bude fito ga Ismaila Agnes Malam Fatorin mazaunin Defa a jamhuriyar Niger yace kasar mu Najeriya kenan sai dai mai faruwa ta riga ta faru tukunna mai mukami kamar na ministan tsaro ya fito yana cewa da shi da manyan hafsoshin tsaro za su tare a Sokoto da sauran jihohin Arewa maso yamma domin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a harka kamar na tsaro kuma furta hakan ma wani na kasani a al'amuran tsaro to ya kamata mu gani a aikace kawai sakon mu na gaba ya fito daga Shehu Adamu da Jawai ce tabbas zaren tsaron kasar mu Najeriya dai ya riga ya gama tsinkewa gida tsoro hanya tsoro kasuwa tsoro tabbas wannan tsoro da ke bamu tsoro yana matukar tsoratar da mu kuma idan shugabannin mu ba su yi da gaske ba to gaskiya tsoron zai haifar da tsoro mai matukar tsoro Allah ya kyauta shi kuma sakon mu na gaba cewa ina jazanta mu al'umman masarautin Ningi da ma arewacin Najeriya baki daya da tare so mai martaba sarkin Ningi Dr. Yunus Muhammad Danyaya tabbas wani babban rashi ne da ya shafi arewacin Najeriya baki daya da fatan Allah ya gafarta mai martaba ya baiwa ƴan uwa da al'umman masarautin Ningi hakurin jure wannan babban rashi sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda jihar Zamfara shi kuma sakon mu na ƙarshe yace waye ina fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa na VOE dan Allah ayo ma ina son ku bani dama domin na jazantawa ƴan uwa da iyalan mamatan da ambaliyar ruwan sama mai ƙarfi da aka yi harfan musu da mummunan barna da fatan gwamnatocin jihohi da wannan ifla'in ya shafa za su gaggauta kai al'ummomin yankin kananan hukumomin da wannan abin ya faru dauki ubangiji Allah ya kare abokuwar hakan nan gaba sako daga Sani Kulle Kampala Malumadorin jihar Jigawa to madalla don nan kuma ka zo ga shirin da ƙarshe labarai amma faunan karan a takeice
yajin aikin ga magara Isra'ila ya kawo cikas a bankuna zirga-zirgar jama'a asibitoci da kuma babban filin jirgin saman kasar a daidai lokacin da babbar kungiyar kwadagon Isra'ila ke neman matsa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar da tsagaita ta wuta da Hamas kwanaki bayan an gano garwakin wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su a Gaza. Arnon Ba David, shugaban kungiyar kwadago ta Histadrut, ya ana Lahadi cewa cin yarjejeniyar ya kubatar da mutanen da kungiyar Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine abu mafi muhimmanci. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa ci har da Kiev babban birnin ƙasar Ukraine. Sergei Popko, shugaban hukumar soji ta Kiev, ya faɗa a kafar Telegram cewa Rasha ta harba wani jirgi mara matuƙi tare da makamai masu linzami ƙira kurus guda goma da kuma makami mai linzami ƙira ballistic kusan guda goma a birnin. Yau Litinin wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce Afirka na fuskantar karuwar matsalar sauyin yanayi sosai inda kasashe da dama ke kashe kusan kashi 9 cikin 100 na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi duk da samar da gurɓatacciyar iska mafi ƙaranci idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi yanayin zafi na karuwa cikin sauri fiye da matsakaici na duniya.
To madalla masu sauraro da haka ne muka karkashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda Domin sake jin wannan shiri da masu ran shirye-shiryen mu sai a dirshafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amaradin Muhammad Hafiz Baballe taimaka shirin ya zo gare ku sai Julie Lagos Gresham mu da ta bada umarni har ma da engineer mu Teo Mr. Tian Wang. Daga nan birnin Washington DC Mr. Phil Hashin kuma yake cewa assalamu alaikum.